Sashi Hausa da murya Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 29 ga watan Agustan shekarar 2019 akan mini wato mitoci da suka hada 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da safiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Ibrahim Ka'albasi Garba za mu shigar da wato wannan shiri namu na yau da safiya. Kafin ku ji haka, wato bari mu karanto labarai ko kuma kadan labarai.
To an zargi Prime Minister Burtaniya Boris Johnson da neman yin karan tsaye ga kundin tsarin mulkin kasa saboda dakatar da majalisa. Da Amurka da Iran duk sun ce ba su neman tsananta tankiya da juna a jiya Laraba. Sannan sojojin gwamnatin Yemen sun danna cikin birnin Aden mai tashar jirgin ruwa jiya Larabar, suka sake kama filin jirgin saman kasa da kasa.
To kagan labaran kenan. A yau ne karin kudin bizar shiga Amurka da ta karawa 'yan Najeriya masu sha'awar shigowa nan kasar Amurka a wani mataki na maida martani yake fara aiki. To sai dai ana tunanin ko shin wannan batu zai iya kawo wani tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu. To yayin da ake ja'ija akan kudin biza na wato tsakanin Amurka da Najeriya, hukumomi a birnin New York kuma sun ce ana samun wato matasan Afirka da dama a cikin miyagun ayyuka, lamarin da ba a saba gani ba a birnin New York. Alheri Grace Abdu kuma za ta shigo da shirin ta da domin iyali, amma duk sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An zargi Prime Minister Burtaniya Boris Johnson da neman yin karan tsaye ga kundin tsarin mulkin kasa jiya Laraba saboda sa Sarauniya Elizabeth ta Ingila ta dakatar da majalisar dokokin kasar na tsawon wata guda, wanda hakan ya kawo tangarda ga yunkurin jam'iyyun adawa da bijirarrun yan ra'ayin riƙau a majalisar na dakile irin tsarin da ya bullo da shi na fitar da Ingila daga kungiyar tarayyar Turai. Sarauniyar ta amince da bukatar ta Johnson bayan da wata tawagar ministoci suka yi zama da ita. Irin wannan daukar kasadar wadda ke ƙara wani rudin kuma ga dadaddan surkullan nan da ya dabaibaye shirin ficewar Ingila daga tarayyar Turai, wanda tuntuni yayi ta barazana ga kundin tsarin mulkin kasar, ya gamu da fushin magoya bayan kungiyar ta tarayyar Turai da shugabannin jam'iyyun adawa. Sun zargi Johnson da yin wani abu shigen juyin mulki ga majalisar dokokin kasar ta wajen kasar ikonta na tantancewa da muhawara kan batutuwa. Da Amurka da Iran duk sun ce ba su neman tsananta tankiya da juna jiya Laraba. Ba tashin hankali muke nema da Iran ba, abinda sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya gaya manema labarai kenan a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon. Shi ma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Jabal Zarif, yayin wata ziyara a kasar Japan don tattaunawa da Prime Minister Shinzo Abe, ya ce kasarsa ba ta so ta zafafa jayayya da Amurka. To amma akwai fa wagegen sabani tsakaninsu kan shirin nukiliyar Iran da kuma takunkumin tattalin arzikin da Amurka ta kakaba ma Iran. Zarif ya ce Iran ta yi imanin cewa ya kamata a bar kowace ƙasa ta yi aiki da yancin da take da shi ƙarƙashin ikon ƙasa da ƙasa. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To sai a muna aikin gafara saboda tangardar na'ura da muke fama da ita. Jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana yankin kasar Amurka na Puerto Rico da abin da ya kira ɗaya daga cikin wurare da aka fi almundahana a doron ƙasa, a daidai lokacin da mahaukaciyar guguwar nan ta doriyan ke dosar wannan tsibirin ƙasa da ke Caribbean, wanda shekaru biyu kenan da mahaukaciyar guguwar Maria ta yi kace-kace da wurin. Tsarin siyasar su ya tabarbare, kuma ƴan siyasar su au ba waɗanda suka cancanta bane, au mahandama ne, a cewar Trump ta kafar Twitter. Ya ƙara da cewa a baya majalisar dokokin Amurka ta amince da samar da miliyoyin daloli fiye da yadda kowane wuri ya taba samu, wanda aka tura ma bara gurbin ƴan siyasar, abin takaici ne sosai. Kuma ba haka ma ba dai, babu wani abin alheri da wannan wuri ya taba samu na Puerto Rico kamar ni, a cewar Trump daga ƙarshe. Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro jiya Laraba ya ce ya karbi tallafin jiragen sama guda hudu daga ƙasar Chile don yakar wutar daji a jikakken kurmi mai dausayin nan na Amazon. Sannan ya sake cittakar shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron. Bolsonaro ya sake zargin shugaban na Faransa da kiransa makaryaci saboda takaddamar da suka yi kan yadda ya kamata a kashe wutar dajin da ke ta ci. Sannan ya ce Macron na ganin shi ne kaɗai ke da niyyar kare muhalli. Kalaman na Bolsonaro sun zo ne kwana guda bayan da ya ce ƙasarsa za ta karɓi tallafin dala miliyan 20 daga ƙasashen G7 ta yaƙi wutar dajin ne kawai, idan Macron ya janye abinda Bolsonaro ke ganin kalaman cin mutunci ne. Sojojin gwamnatin Yemen sun danna cikin birnin Aden mai tashar jirgin roji Laraba, suka sake kama filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin, yayin da suka fafata da ƴan tawaye, a cewar jami'an gwamnati. Tun da farko a jiya Larabar, sojojin gwamnati suka fatattaki mayakan da ke samun goyon bayan haɗaɗɗiyar daular Larabawa daga Zanzibar, headquarter lardin Abyan da ke kudu, wanda ƴan tawaye suka kama a farkon wannan watan. Ministan yaɗa labaran ƙasar Yemen LR Yani ya faɗa ta kafar Twitter cewa gwarazan sojojin ƙasa da cibiyoyin tsaro sun sake ƙwato birnin Zanzibar, sannan suka kammala jaddada ikonsu a sauran gundumomi da ke cikin lardin. Mutane aƙalla 23 sun mutu bayan tashin wata gobara a wata mashaya a kudancin Mexico da hukumomi suka ce da gangan aka tayar. Masu bincike sun ce wani gungun mahara ne ya shiga mashayar Caballo Blanco a birnin Quetzalcoatl, suka jefa bama-bamai masu ɗauke da man fetur. Wasu mutane kuma 13 sun samu raunuka a wannan gobarar. Gwamnan jihar Veracruz Vitor Garcia ya ce ƙungiyoyin banga da ke rikici da juna ne suka haddasa wutar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yau Alhamis 29 ga watan Agusta ne ƙarin kuɗin bizar izinin shiga Amurka da aka wato yake fara aiki, wanda wani mataki ne na mayar da martani da Amurka ta ɗauka akan Najeriya. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ta ce za ta karɓi daga dala 80 zuwa dala 303 ga mutane da aka baiwa bizan bayan kuɗin farko da za su biya na fara neman bizar, wanda a halin yanzu ake karɓan dala 160 zuwa dala 265, yayin da ita Najeriyan ta rage nata kuɗin da take karɓa da biza ga Amurkawa. 'Yan Najeriya da dama ne suka bada mababbantan ra'ayoyi akan wannan batun. Shi ma Alhaji Garba Suleiman Madakin Sabinaka da ke zaune a nan Amurka ya bayyana ra'ayinsa a hira da ya yi da abokin aiki na Muhammad Baballe kamar haka.
Ra'ayina a ganina wannan a gaskiya bai dace ba, domin dalilin da ya sa na ce bai dace ba. Amurka din nan fa ba wai kowa ne yake da ƙarfin cewa a zai zo ba, kuma kowa yana sha'awar ya zo, ko dai ya zo don ya ga ƙasar ya gaya ya take yana jin Amurka. Wani yana so ya zo ne domin ya wani irin semina ko conference ko wani course ya koma, wani kuma yana so ya zo don ya saye da sayarwa na harkar kasuwanci. Saboda haka ƙarin da gwamnatin Donald Trump ta yi ma 'yan Najeriya, ni a ganina ba daidai ba ne, don wannan ƙarin ba zai ƙara ma Amurka komai ba, sai ma ni a ganina ta wani gefe asara ne.
To, baka ganin matakin da Amurka ta ɗauka ita ma ramo gayya ta yi ga Najeriya, saboda ita ma ta ƙara mata kuɗaɗen shiga wanda Amurka suke biya za su shiga Najeriya?
To, ai, in mutum ya lura da masu sauraron musu da karfin arzikin tattalin arzikin al'umman Amerika ba za a hada da na Najeriya tunda su wato za su iya biyan wannan kuɗi ba tare da su ji wani jiki ba amma mutane da dama wanda yake mai karamin karfi yana dan kokari da zai yi hada kuɗin da zai dama na application na neman visa to yana dan mishi wuya ina ga a ce a shi ba Amerika wanda ke bai lame shi ba ko nawa ne zai iya dan an masa wannan ƙari ina ganin bai sai ya jawo shi shugaban ƙasar Amerika Donald Trump ya mai da martanin ƙari akan wannan kuɗi na visa da Najeriya ta yi ba
to kana ganin hakan zai iya haifar da takaddamar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu
a ba wani abin da zai iya sawa sai dai kowa zai gani a ƙwaryantuwarsa abin da nake nufi a nan shi ne kotun matar ne ka kasa ga wani nan ya je ya kasa shi dala 5 to wani ya je ya kasa dala 10 kuma duk yawan su daya can su daya komai na su daya to a ganin ka wani za ka kwasa sai ka je ka kwashi mai dala 5 Amerika nan fa ba wai yanzu in mutane sun lura ba a cikar ma damuwa da a ce za a zo ba kamar yadda ake da yanzu mutane sai ga sun kai business din su China Ingila Malaysia Singapore Dubai to duka ba ci gaba ne ga Amerika ba asara ne wannan kudade da ake kai musu a basu na kudin visa kuma ba dole ne su baka visa nan ba turanci ake cewa non refundable ka je ka biya ba a baka ba kai asara
to idan aka kana ganin idan aka sami tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu wace kasa ce za ta fi asara
eh Amerika ita ce za ta fi asara me wannan asara Najeriya za ta yi asarar da za ta kai shine a ce sun hana visa Allah su ba da visa ba domin idan ka lura a ta idan ka je Lagos kawai ina maganar Najeriya tunda Najeriya muke magana tunda wannan shugaban kasan fa ya hau maganar gaskiya a yi ta idan ka je Lagos American embassy idan ka ga layi na masu zuwa neman visa har kujera ake yi ana sayan wuri na layin jama'a ka je Abuja za ka gani layi ne za ka gani mutane jama'a suna zuwa to yanzu na shugaban kasan ya zo ya ce kar a ba da visa kar a waye karshen ta ma dai in ba kai ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko kuma wani abu officially wanda yake ya shafi takaddama tsakanin gwamnati da gwamnati za ka ji ko wani irin kamar conference ko seminar ko workshop ko kasuwanci za ka zo sai an takura maka
to madalla Alhaji Garba Suleiman ma da kin samu naka kenan dan Najeriya mazauni na Amurka Hukumomin New York kuma sun bayyana damuwa akan yadda ake ƙara samun matasan Afirka a cikin miyagun ayyuka duk da cewar baki ɗaya miyagun ayyuka a New York na ƙara yin ƙasa amma Muhammad Mada shugaba a cikin jama'ar Afirka a New York wanda ke tare da hukumar birnin New York din kuma sarkin kabilar Gurunsawa a Accra ya ce akwai damuwa a samu ƴaƴanmu suna aikata miyagun ayyuka to ko me ke kawo hakan ne
wallahi to mu kanmu abin ya shige mana dufu amma wato abin da zamu iya mu fahimci cikin wannan lamari shine yawanci yaran matasa suna so su yi kwaikwayo da wanda aka haife su nan saboda shi wannan wani bi sai kaga ya zamo mishkila tsakanin su da suka zo da wanda aka haife su nan to sai su kuma wato wai don kariya dama ka san yanda suke form gang wai suna kiyaye kansu ne kar wani ya zo ya kai musu hari to shi su ma sun gama kai su ma sun maida kansu kungiyar yan banga su ma suna kiyaye kansu
to kamar yadda dai ake faɗa ban san ba ko kana da alƙalin luman adadin yaran Afirka da ake kulle su a cikin wannan lokaci
wato ba mu da dai exact number amma yan sandan sun bar mun gane cewa wato the last 5 years cikin shekara 5 da wuce yaran mu dai da ake kamu gaskiya sun ga su da kansu sun ga kaman ya abin nan yana hawa sama kuma kowane shekara sai hawa yake ta yi saboda shi suke tuntuban mu mu ma mu san yanda za mu yi mu magance lamarin
ka san akwai zargi da aka yi ma wasu jama'a nan Amurka cewa suna yawan aikata miyagun aiki kaman zargi da ake yi wa ƴan Latino da sauransu to kana ganin wannan halaye da matasan nan suka fito da su baka ganin wata rana za a ce kuma mutanen Afirka mu ma ana samun mu cikin miyagun ayyuka
kwarai kuwa idan ba mu tashi mun yi wato yakin wannan lamari ba saboda mu da muke shugabannin mutanen Afirka musamman a birnin na New York da yake muna yawan mu'amala da 'yan sanda suna ba mu labari kwanan nan su kansu abin ya shige musu dufu, irin yaranmu da suke kamu cikin miyagun aiki, su kansu abin ya ba su mamaki, saboda shi suna tuntuban mu mu falkar da juna, ya so iyaye su dinga kulawa da cani yaran su, musamman da yaran mazan.
Yanzu a kungiyance ko kuma a al'ummance, menene mataki da kuke dauka na ganin cewa an magance irin wannan abu?
Wato kaman dai yanda na gabatar da zuwa, wato yawanci muna haraka da 'yan sanda, kuma 'yan sandan ba wai don a kamo yaran mu ba, wato su ma suna ba mu ra'ayi irin abubuwan da za mu iya mu yi, wato mu taimaka ma su waɗannan yaran, mu samu wato wani community center musamman na Africans,
wato wata cibiya ke da za a rika tattara matasa.
Na a haka nan ne da za a dinga tattara matasa, ana koya musu, wato idan homework su ne da suka zo da shi daga makaranta, koya musu wani games ne na Africa da sauransu, mu ma mu iya mu shayo hankali.
To a matsayinka na wato shugaban 'yan Africa kuma wanda kana tare da hukuma, wani irin hanya kake gani kamata a bullo ma wannan abu?
To ai ka san dama mu al'adar mu na gida, yanzu dai ne wanda kila lamari ya dan sake ka, dama al'adar mu na gida da muka tashi da shi, wato duk iyaye kowa na kulawa da yaran unguwa, ba shi lalle ka haifi yaro ba, saboda shi abinda muke gaya ma yan uwanmu shine, idan yaro ya dawo school ba shi lalle ya zama danka ba, in kaga ka san iyayen shi ko kun fito gari guda ko ka san yaron Africa ne, kaga yana abinda bai da kyau, kai kokari ka tuntube shi ka ce wani wannan ba halin mu bane, ko ba gane ba, to wannan yana taimakawa. Sa'annan kuma malumman mu da 'yan coci duka muna gaya musu, idan sun hau minbari yi kokari suna wayar da iyaye, suna wannan suna wa'azi akan wannan, in ya so watakila na Allah za mu iya mu shayo kan wannan lamari.
To madalla Muhammad Nbada kenan, wato sarkin kabilan gurin sawa Accra. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka tonka hoyi ba, ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka fara gabatar da hira da shirin domin iyali yayi da uwar wata yarinya 'yar shekaru 13 dake zaune a garin Misau na jihar Bauchi, wadda wani mahaifin abokiyarta a makaranta yayi mata ciki bayan ya shafe sama da shekaru 2 yana mata fyaɗe da tunanin cewa shekarunta ba su kai da za ta iya ɗaukar ciki ba. A yau shirin domin iyali ya hira da wan yarinyar wanda shi ma muka saya sunansa. Ga bayanin da ya yi wa wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
Baban sa yayan babana, yarinyar a dakin mamana ta taso tun tana garama, tun ba ta fi shekara 3 da kadan ba. Da aka gaya mun sai na dole samu yarinya, lokacin an dawo da ita kenan, shi kuma ya gudu. Da an zo ina same ta sai nake ce mata menene halaganta da shi. Sai ta ce yakan aike ta tun tana Islamiya, zai shigo lungu sai ya aike su kayan irin dinki da sauransu, sun ne mai bar mata irin 20 haka, ko sai ya mata disco. Tun yarinyar tana karama sosai, tana primary school, sai dan ba ta kudin tara haka daidai irin na anguwa, wanda yanayin adam waje ake, ba za ka taɓa instruction din akwai wani abu a tsakaninsu ba, tun da ya samu alƙawarta ne. Wata so da na zo na same ta nake cewa me ye halagan su, ya aka yaga har aka same ta abu ita da ta tafi talle, sai aka ce ruwan ta ya ɗauka, sai yake ta je gidan ta karbi kudin ta kai masa, sauran sai ta karbi kudin. Sai nake cewa to bari in kirawo shi, bai kamata in bi bakinta ita kadai ba. Sai na fita na je shagonsa na samu yaronsa, sai na karbi numbansa. Da na karbi numbansa sai na kirawo shi, ina kiransa bai gane waye ba ne saboda ba shi da numba na. Sai ce wane ne, sai na ce masa Ibrahim ne. Sai ce wane Ibrahim, sai na ce masa Maliyu. Sai ce yarinyar nan ɗin dai na bude ina shara, sai ta zo wucewa, sai na ce duk ba wannan nake jira ba, ka zo ina son na yi magana da kai ina ji banganta da jinata dan ba zan iya hukunci da bakin mutum da ba sai na kirawo shi sai aka kirawo fansa ɗanin babansa sai muka zo muka zauna sai nake cewa abubuwan da yake faruwa da yanzu kake mun magana kana shara ne duk ba wannan bane menene halaganka da yarinya kuma ni na tambaye ta ta gaggaya mun ga dalilai sai nake ce masa haka yana faruwa yace sai nace babansa to kaji abubuwan da yake sai babansa yake gaya ma a lokacin sai ake ce babansa to limamin anguwanmu kan zauna ci a kayan abubuwa a lokacin sai nake ce masa ga abubuwan da yake faruwa sai yace wannan abun tun da ya amince za ta yi istidrai in har da ciki kuma in ta haihu zai aure ta in kuma babu ciki sai ya bada sadaki sai a daura aure sai na ce to shi kenan mun kusa sai na ce amma ya kamata a ce akwai hannun hukuma a ciki to dalilin tafiyar mu hizba a kai rubutu babban ya sa hannu ya ce shi ne wakilinsa shi ma ya sa hannu ni ma na sa hannu sai shi shugaban hizba ya ce ta sa hannu sai ta sa hannu sai shi ma shugaban hizba sai ya sa hannu akan in sati ya zo zai da kawo sadaki
shi ba bai telan ya sa hannu
shi ya sa hannu shi ma shi ya ce wannan babban nasa shi ne wakilinsa sai ya ce babban nasa ya sa hannu sai shugaban hizba sai ya ke ce masa to shi ba bai ya sa hannu sai ya ce babban nasa shi ne kaman awwalinsa wakilinsa tunda shi yake neman aure ko muka tashi sun suke zuwa maka neman aure sai yake cewa to ya sa hannu a matsayin shi ma a wajen sani yake cewa to shi kenan da aka je aka ce ba dama mun yi magana a kan yin ka istidrai za a yi aure in babu ciki inda ciki kuma in ka haihu za a yi aure saboda shi babban nasa shi ne wannan maganar da muka je hizba ya hizba ya ce ai yanzu rayuwa ba wai za a ji na istidrai ba ne saboda abu ne a gaban hukuma ya kamata a san wani irin hali take ciki sai ya ce da ya kawo kudi a wajensa a je a gwada yarinya a mata gwadi na test na HIV da na abubuwa ne da ya shafi gwadi har ma na ciki ana gwada sai aka ce tana da ciki na sati bakwai wanda duka ba wanda ya sani ita yarinya ba ta sani ba shi ma bai sani ba dan ba ya expecting din yarinyar za ta yi ciki baya expecting din haka da aka gwada a lokacin sai aka samu tana da ciki da muka zo sati biyu a sai ake gaya masa ga fa halin da yarinya take ciki sai ya ce to shi ma dama ya zo ya complain din ba shi da kuɗi ne a daga masa zuwa a ba shi sati shida sai shugaban hizba ya ce kana kawowa fa za a haifa aure fa sai yake ce masa a to inda in aka ce inda ciki ba sai yan shugaban hizba ya ce ai in sai inda ciki za a jira zuwa lokacin da za ta haifu sai a daura ma aure to akwai wani wanda mu yake wajen sai yake ce ai akwai masabobin da ake magana da ciki ma ana iya daura aure sai shugaban hizba ya ce shi ba shi ka fahimtar wannan sai yake cewa ya menene na wasu na shi a shi ne alkali shi ne a hinkarsa a kayan hukunci shi ne na babu ne zai ce a ke ziga shi aka ziga shi aka ce kare a wuri ta kadi yi da shugaban shugaban hizba sai yake ba zai yi magana a gaban shugaban hizba ba yanzu zai kawai a yi gaba shugaban hizba na waya ce zai kirawo Abubakar da yake wannan area ba akwai Abubakar wani police sai ya ce zai kirawo shi da ya ce zai kirawo shi akwai wani abokin wannan din ma'aikacin kotu ne sai ya kirawo shi ya kirawo shugaban hizban waje suna fitowa can Abubakar sai ya fasa sai aka fasa kiran Abubakar a lokacin da muka fito sai nake cewa wannan maganan da ya yi ni da kyau ga mun ba abu ne wanda ana magana gashi ya za a yi wasu abokanansa su shigo mu da mu sai da gaskiya kuma ga nan abun da an sa hannu kuma kai ka bi su a haka suka masa yawa abokanai saboda shi yana da wa'anda in ya je zai kamo gaba ya kamo gaba a yi haka da ce masa ba wani abu ba ne mu an raina mana arzikinmu ne ba mu da shi wajen shugaban Hizban nace mun bi hukuma ne yasa ba mu taba shi ba, saboda gaskiya dole ne inda hukuma ne za ta biyo mutane, za ta ba mutane gaskiya. Ni da ya haɗa mu da shugaban area command CE a lokacin sai bai haɗa mu ba, saboda sun ture masa kunne da akwai abokanansa ma'aikatan kotu su guda uku kawo da kuɗin ITS ɗin yarinyan ma ya kawo shugaban Hizban.
Shugaban Hizban ne aka bashi kuɗin da aka ja kai test ɗin?
Eh, shugaban Hizban shi aka bayar, shi ne ma yi magana za a yi test ɗin yarinya ba a sayo Babil Tele kawo kuɗi. Sai aka gaya Babil Tele, Babil Tele ko kuɗi abokinsa ma'aikacin kotu. Sai ba abokinsa ma'aikacin kotu shi kuma ya kawo shugaban Hizban. Shugaban Hizban kuma ya ba kanina ya ce aje a masa gwajin da ya kamata, aka ce aka gwaji a lokacin aka kawo result ɗin tana da cikin sati bakwai, wanda babu wanda ya sani, ita ma bata san tana da shi ba, saboda yarinyan yarinya ne alfuwansa ma an haife ta 20 ga watan 6 ne 2006 ina da certificate ɗin alfuwansa.
To yanzu dai shi Babir Tela da ƴan uwansa da ma Hizba kamar sun zaga hannunsu kenan ne ko ya ake ciki?
Wancan satin mun je kotu, kullum in muka je lauyansa sai ce yana neman a yi sulhu, lauyanmu kuma sai ya je shi, sai na fahimci to mu lauyanmu tun da muka dauke shi yana zuwa yana magana, shi in wancan ya faɗi magana alkali zai ce lauyanmu ya ce wani abu, lauyanmu ya ce wannan shi ya ce wannan fa ba sai ba garamin shi alkali yake cewa wannan fa serious case ne fa, su mai da hankali fa, wannan fa ba garamin case ba ne, ba na bashi ba ne, sai suna wasa da abun su lauyoyin.
To za mu ci gaba da zuba ido mu ga ko za a samu lauyoyin sa kai da kuma kungiyoyin kare hakokin bil'adama da hukumomin su sa baki domin taimakawa rayuwar wannan karamar yarinya da kuma jaririn da za ta haifa. To yau ma lokaci ya kwace mana, sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa ku ji inda aka kwana dangane da wannan lamari. Yanzu a madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Za ku kuma iya yin tsokaci ko kuma bayyana ra'ayoyinku a kan wannan lamari a shafinmu na Facebook da Alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗi.
To madalla, yanzu kuma ga takaitattun labarai.
A takaicen, an zargi Prime Minister Burtaniya Boris Johnson da neman yin karan tsaye ga kundin tsarin mulkin ƙasa jiya Laraba saboda sa sarauniya Elizabeth ta Ingila ta dakatar da majalisar dokokin ƙasar na tsawon wata guda, wanda hakan ya kawo tangarɗa ga yunkurin jam'iyyun adawa da bujirarrun 'yan ra'ayin riƙau a majalisar na daƙile irin tsarin da ya bullo da shi na fitar da Ingila daga ƙungiyar tarayyar Turai. Da Amurka da Iran duk sun ce ba su neman tsananta tankiya da ke tsakaninsu a jiya Laraba. Jiya Larabar, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana yankin ƙasar Amurka na Puerto Rico da abin da ya kira ɗaya daga cikin wuraren da ke doron ƙasar nan da aka fi almundahana a ciki. Shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro jiya Laraba ya ce ya karɓi tallafin jiragen sama guda hudu daga ƙasar Chile don yakar wutar daji a jikakken kurmi mai dausayin nan na Amazon, sannan ya sake cittakar shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron. Sojojin gwamnatin Yemen sun danna cikin birnin Aden mai tashar jirgin ruwa jiya Laraba.
To duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin mu, sai dai za mu na aikin gafara a wato matsalar na'ura da muka samu a farkon wannan shiri. Yanzu mu dajin kowa da kowa a nan sashen Hausa da murya Amurka. Baba ya komai kiri ne ke sallama da ku, sai da hatsi, salamu alaikum. VOA Afrique.